Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum. Yanzu Mariya Sarfil Hashim Gumelle daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya, daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Gobe Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin, bayan ya kashe gwiwar abokan ƙawancen Amurka da suka haɗa da Burtaniya a taron ƙungiyar tsaro ta NATO da aka gudana a Brussels. Trump ya zargi ƙasashen Turai da fanɗarewa, ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga ƙungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗen da suke kashewa a kan harkokin tsaro ba cikin gaggawa. Waɗansu jami'an ƙasashen Turan sun ce yanzu nahiyar na buƙatar sake lale game da ayyukan tsaronsu ba tare da ƙungiyar tsaro ta NATO ba. Jami'an ƙasashen Turan sun ce suna fama da yunƙurinsu na mu'amala da Trump, sun kuma bayyana fargaban ƙara tadijijiyar wuya shekara mai zuwa idan, kamar yadda ake kyautata zaton za ta faru, ba dukkan ƙasashen Turan da ke cikin ƙungiyar suka ƙara kuɗin da ake kashewa a kan ayyukan tsaro a ƙarshen shekara ta 2018 ba, da aƙalla kashi 2% na ƙarfin tattalin arzikinsu. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Juma'a cewa zai tambayi takwarensa na ƙasar Rasha kai tsaye game da batun katse London a zaben shekara ta 2016 da ake zargin Rasha da aikatawa, wanda ya sa gwamnatin tarayyar Amurka gudanar da bincike da Trump ya ce bai ta da ƙulli ne. Trump ya ce bai yi tsammani za a samu wata matsala ba lokacin da zai tunkari Putin da batun, ya kuma yi harsashen cewa Putin zai musanta zargin. 'Yan kwanaki kafin wannan ganawar, kwamitin bincike da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu 'yan ƙasar Rasha guda 12 da laifin yi wa na'urar kwamfuta ta jam'iyyar Democrat kutse. Aƙalla mutane 6 aka kashe da suka haɗa da maharan a waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia da ke Mogadishu, bisa ga cewar shaidu. Shaidu sun ce wata mota da ke dankare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin da ake shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar ruta tsakanin 'yan bindigar da jami'an tsaro. Rahotannin farko na nuni da cewa mutane 6 da suka haɗa da sojan gwamnati da kuma mahara 5 aka kashe a wannan hari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga da aka yi da sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Isaac Afwerki zai yi kwana 3 a ƙasar Habasha, inda zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin, ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Makon jiya, Prime Minister ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya kai irin wannan ziyara a babban birnin ƙasar Eritrea, inda shugabannin biyu suka sa hannu a yarjejeniyar buɗe ofishin jakadancin da bunƙasa tashoshin sufurin jiragen ruwa da kuma sake ci gaba da zirga-zirgar jiragen sama. An kuma sake buɗe hanyar sadarwar wayar tarho tsakanin ƙasashen cikin wannan makon karon farko cikin shekaru 20. Daga ƙarshe, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce cikin mutunci ya sake jaddada matsayin Amurka kan tsaron kan iyaka a duk ganawarsa da shugabannin kasar Mexico yayin ziyarar da suka kai birnin Mexico inda suka gana da shugaban kasar mai ci da kuma shugaba mai jiran gado. Jaman kasar Mexico sun buƙaci takwarorinsu na Amurka su sada iyayen bakin haure da ‘ya’yansu da aka raba lokacin da suke ƙetare kan iyaka ta barauniyar hanya. Pompeo ya bayyana bayan tattaunawar cewa Amurka ta ƙudiri aniyar ganin an sami ci gaba da zai tabbatar da tsaro a ɓangarorin kan iyakokin ƙasashen biyu, ɗaya daga cikin alƙawarin yaƙin neman zaɓe da shugaban Amurka Donald Trump ya yi shi ne gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile kwararar baƙin haure.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu sauraro yanzu za mu koma gefen baiwa Jummai alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kamar yadda na yi alƙawari a makon jiya, yau za mu ci gaba da jin ra'ayin mazauna yankin Lagos a kan yadda su kuma suke ganin za a samu zaman lafiya. Kamar yadda wakilin sashen Hausa a Lagos ɗin Babangida Jibrin ya samu mana.
Assalamu alaikum. Sunana Ismail Abdulyakin. Ina gani yanda za a samu zaman lafiya a Najeriya shine shi shugaban kasa ya tabbatar da cewa kowane bangare an yi adalci da wato samo ma musamman matasa wanda su ne kashin bayan wayannan gwamnati, tunda matasa su suke voting wato su suke jefa ƙuri'a, kuma akasarin matsalan da ake samu su ne matasa su ne musabbabin wannan rikicin da ake samu a bangaren Najeriya, tunda su ne masu jini a jiki, kuma don abin da yake kawo wannan abin shine rashin adalci, rashin aikin yi. In aka tabbatar da cewa su matasa suna da aikin yi, ba wanda zai doka makami a cikin su ya ce zai yi rikici ko kashe-kashe ko an kira mutum bai zai je ba. So musamman abin da zai iya kawo zaman lafiya a ƙasar Najeriya namu shine a tabbatar da adalci, kuma matasa a tabbatar da cewa suna da abin yi, saboda rashin abin yi shi zai iya kawo tashin hankali da kashe-kashe rairayin wayannan abubuwan haka. Ra'ayina kenan. Assalamu alaikum.
Sunana Umar Danja na Hadeja.
Ƙasa za ta gyaru, ba abin da zai hana ƙasa ta gyaru, amma dole sai da mutanen gwamnati da malamai da 'yan kasuwa da kowa ya yarda cewar a yarda a gyara ƙasa, saboda maganar dole ne dama addu'a daman ta riga ta zama dole, saboda an samu matsalar da aka samu shine an samu rashin gaskiya daga gwamnati, daga su kansu mutanen da ake mulka da ita kanta gwamnatin, kowa yana yaudarar kowa, saboda haka ya zama dole a haɗa kai tukunna, a yi addu'o'i, a haɗa kan kowa, manyan ƙasa gaba ɗaya a haɗa kowa, a haɗa malaman addini na kowane fanni a haɗu, a yi magana da su, a tsayar magana a kan ta yanda za a yi su yarda su haɗa kai a yi maganin wannan wato rashin zaman lafiya na ƙasa.
Sunana Umar Lawal Atana. Tambayar da kake yi min da cewa menene ke tabbatar da zaman lafiya ko yake kawo zaman lafiya, to yin adalci shi ke kawo zaman lafiya, yayin da wani abu ya kamata a ajiye shi a inda ya kamata a ajiye shi, kuma a lokacin da ya kamata a ajiye shi, to insha Allah idan aka tabbatar da haka, to insha Allah za a samu zaman lafiya. Wato abin da ya kamata, wannan na wane ne, wannan na wancan ne, wannan na wayannan ne, kowanne aka ba shi hakkinsa, to insha Allah shine zai kawo zaman lafiya, kuma zaman lafiya mai ɗorewa ma insha Allah. Abin da zan iya fassara wannan abin da yake ya kawo zaman lafiya kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sunana Abubakar Isa. Yanda za a yi a samu zaman lafiya a Najeriya gaskiya na farko sai a rika kyautata wa matasa. Saboda matasa ba ta yiwuwa su ta zama ba aikin yi ko da yaushe ba su da aikin yi za su je su ta sace-sace suna shaye-shaye da sauransu. To amma in ana kyautata musu ba za su yi wannan ba. Ba za su yi wannan sace-sace da shaye-shaye da sauransu ba. Idan an kyautata musu kenan. Idan kuma aka same su aka ba su aikin yi wannan ma na ɗaya daga cikin zaman lafiya. Na ɗaya gwamnati ba sai ta dauki aiki ta ba matashi ba an ce dole yana aikin gwamnati ko wani abin nan. Already in ta yi kamfaninnika da sauransu kaga wannan ma dole za a dauki matasa a ba su aikin yi kenan da sauransu. Ba dole sai gwamnati ta dauki an doke ka cikin aikin gwamnati an sanya ka ba sannan zaka abin ga. Saboda ai gashi nan ma tun yanzu da aka ce zabe sauran wata uku sannan a fara banga siyasa da sauransu kenan. Kaga tun yanzu abin ya dan yi lafa haka da sauransu. To amma kamar ita gwamnati ya kamata ta ƙara jajircewa wajen gina wa mutane kamfaninnika da sauransu inda matasan za su ƙara samun aikin yi. Su watsar da maganar siyasan nan.
Sunana Aliyu Dan Marabu. To samun zaman lahiya kamar da wancan abokai ne ma nake goyon ba a yi kamfanoni haka kamar arewa kenan. Ya kamata a babban ga siyasa saboda ka a yi kamfanoni za a samu aikin yi. Kuma aka samu aikin ka gaba maganar bangar siyasa saboda bangar siyasa ne take kawo ana shaye-shaye da sauransu. Zaka kuma ana askin banza kamar sauransu. Rashin aikin yi take kawo ka. Amma aka yi kamfanoni manyan manari suka yi kamfanoni to za a samu saukin wannan bangar siyasa. Abu nake ba da shawara.
To kamar fadace-fadace nan da ake yi a zazukan Najeriya sassa daban-daban fa.
To wannan rashin aikin yake kawo wannan abin. Saboda haka kuma wannan da ake cewa kamar Fulani wajen tashe-tashe hankala ba Fulani bane ba irin yaren da babu. Akwai Fulani akwai yare saboda mu muna gab da kusa da wurin dajin. Muna ganin su duk ba irin yaren da babu saboda haka ya kamata a ce maka duk a samu irin wannan kan aka samu wannan kamfanonin arewa kamar arewa to za a ba wannan fadace-fadace.
Sunana Usaini Salisu. Gaskiya shawara ta abu na farko dai ya zama shugabanni sun yi adalci saboda da dama mutane suna yi wasu abubuwa na rashin dacewa bisa rashin adalcin shugabanni saboda wani yana da tunani yana da ilimi yayi karatu yayi komi amma aiki ya gagare yana nan zaune so suke wasu su rika amfani da shi a matsayin dan banga siyasa wani kuma bai yi karatun ba ko bai da halin karatun saboda tsadar rayuwa da kanshi karatun ba kyauta ake yin shi ba shi yasa nake ganin rashin adalci shine ya kawo rashin zaman lahiya da rashin tsaro a Najeriya amma in za a sa adalci cikin abin to insha Allah dukan wasu abubuwa za su baro kuma za a daina sun Allah yadda
kana ga irin fadace-fadace nan da ake a sassa daban-daban na Najeriya musamman matasa duk wannan zai kawo ƙarshe da aka yi adalcin
kware mako musamman aka diba waɗanda suka yi karatu cikin su a ba su aikin yi waɗanda ba su yi karatu ba a sa su akan hanyar da za su yi karatu ko kuma sana'o na hannu a koyar da su su ci gaba da yin sana'o dan yafi a ce an kyale su a hakan.
Sunana Malam Muntari Idris. Hakikanin gaskiya samun zaman lahiya cikin ƙasa shine babban abin da ya kamata mutane su ba da gaba kan shi musamman ga gwamnati. Sai in ga cewa rashin zaman lahiya a cikin ƙasar nan wasu abubuwa ne wanda suka danganci abubuwa zuwa uku. Na ɗaya rashin abin yi ga matasa. Ko da yaushe su zaune suke haka nan ba aikin yi sai fadace-fadace. Wannan jira ma yake a taba shi ya taso. Abu na biyu rashin sana'a ga matasa. Sana'a kuma sai da jari ake yinta. To wasu kuma rashin jarin ko wannan shaye-shaye dai da ake ta fama da su yanzu duk rashin abin yin ne wani ma abin da zai ce a rana sai ya gagare amma in ya sha wannan abin zai doke hankalin shi ma ba zai nemi abincin da zai ci ba. To sai in ga cewa gwamnati ya kamata ta sa ido kan wannan irin matsaloli da ake fuskanta a cikin ƙasar nan. Gwamnati ta daure in ma ma'aikata za ta doka waɗanda za su rika kula da wannan rashin zaman lahiyar da ake so kare mutane kan irin tashe-tashe hankulan da ake ayyano a kansu. To ya kamata ta tashi tsaye kan ta san hanyoyin da za ta yi ta magance wannan matsala. Musamman akwai matasa da dama waɗanda sun yi karatu ga su nan zaune ba sana'a ba aikin yi. Masu ɗan kokari ne za ka samu ma suna ɗan bin wasu hanyoyin da za su tsire da mutuncinsu waɗanda suka san kansu. Wasu kuma ta dalilin rashin abin yin da ba su da shi sai su koma cikin 'yan bangar siyasa su ne yau a tura su wajen wancan gobe a tura su wajen wancan haka dai abubuwan da yake ta tahiya dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai.
ku yarda da ɗan uwa banda kushi ko zagin wani wasifa babu kyau tunda an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
masu raro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Babangida Jabaran Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane a huta lafiya.
Da Jummai to shirin tsintsiya madaurin ki dai kenan aka saurara sai a biyo mu waku mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku Elikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Zaben jihar Ikiti ya jawo ɓace rai inda sakataren PDP Sanata Tsauri ya ce cin zarafin gwamna Fayoshe barazana ne ga demokuraɗiyya.
Gwamna mai ci, ɗan sanda sun kai ga jikin shi sun duke shi. Anya zaben nan da ake so a 2019 zai yiwu da irin wannan tsarin?
‘Yan sanda sun ce san ba su taɓa lafiyar Fayoshe ba, yayin da jam'iyyu 39 na adawa suka kudirika da APC a 2019. Mataimakin shugaban APC na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ya ce kurari ne kawai.
Mutane ne waɗanda ta ƙare musu. Suna neman mafita ne don haka ko takobi ka mika mu za su kama.
Dr. Umar Ardo da kimara hadakar jam'iyyun baya ya ce watsi da su yasa za su kalubalanci Buhari a zaben 2019.
Ya kawo mu ma mu yi mu ba da koi guduma mu a biya mu yaki ta ya za mu bi shi ai babu bin shi billahi lazzi.
Shugaba Buhari ya kaddamar da kashin farko na sufurin jirgin kasa na Abuja da duk aikin zai lashe dala biliyan 1 da miliyan 300. Allah ya yi wa tsohon dan siyasa Alhaji Salih Hassan rasuwa yana mai shekaru 83. Nasiru Adamaili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabai yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna Kanar Ɗangiwo Umar Murabus da shugaban ƙungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mike Amani. Ga Kanar Ɗangiwo Umar Murabus.
To ina sallama ga jama'a Arewa baki ɗaya. Ina kuma kira ga jama'a Arewa farka yau a ce drum suna faɗa da Fulani ko Fulani na faɗa da Tivi ko Tivi na faɗa da Juko. Allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu. Wannan abin da Allah ya ba mu ya ishe mu mu haɓaka tattalin arziki ba ƙasa Arewa kawai ba, duk Najeriya gaba ɗaya da ma West Africa. Amma saboda tashi-tashi hankalin da ake yau mun zama abin tausayi a duniya. Ban ga abin da zai kawo a ce ɗan Tivi da Bafulatani da ke wasa da aka sani na zama lafiya yau a ce tsakanin Kebbi da Fulani ba a zama lafiya, har ma a ce wai Yobe Fulani ba zai iya ciwo ƙasar Kebbi, ko kuma Yobe Fulani ya je yana saka shanunsa cikin gonar Kebbi ana tashi hankali ana kashe juna. Ina gani ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da Kirista da Musulmi a Arewa abu ɗaya ne, uwa ɗaya uba ɗaya muke. Amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau Kaduna Kirista na zaune sashe ɗaya, Musulmi na zaune sashe ɗaya, ne ya kawo wannan da muna cuɗe muna zaman lafiya. Ana biyanmu mutanen Kudu suna alfahari da yadda Arewa suke da lafiya, amma yanzu a duniya za ta ƙwarƙwari. Saboda haka yana kira ga mutanen Arewa, shugabanni da masu biya, mu zauna mu yi tunani me ya faru mu gyara. Sannan kuma sace yara don Allah don Annabi ku ji tausayi mu, muna ƙara kira ga jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya. Zama lafiya shi bai kawo haɓakar tattalin arzikinmu, amma matsawan aka ci gaba da irin wannan tashi-tashin hankula da babu yadda za a yi ƙasar nan ta ci gaba. Da wannan maganar cewa a zauna lafiya tsakanin addinan nan guda biyu da kuma ƙabilunmu, nake muku sallama ina mu duk jama'anmu na Najeriya gaba ɗaya fatan alheri, a daina nuna bambanci. Allah ya zauna da mu lafiya.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ce.
Mai magana Mr. Mark Amani, president na Middle Belt Progressive Forum, shugaba na ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. A gaskiyar magana wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai kato, amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya, a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya.
Idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda ƙasar nan za ta zauna lafiya musamman arewacin Najeriya, wallahi mun bata. Amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau yanshi menene ya san dai shugabanci abin ma shu saboda shugabanci muke karkashin mutanenmu. Sannan kuma zamani ne irin na siyasa, kuma an ce majority carry the vote, idan muka karkashin mutanenmu na arewacin Najeriya aka zo za a daidaya ba, maimakon mutanen da ake son an riga an sani cewa muna da mutane har ma sun rike kowa ya kasance mun riga mun karkashe su. Ni ne ke tabbatar ma siyasa ma ba huyuwa zai ba, mun kirkiro wa kanmu gaba. Gaskiyar magana abinda nake cewa don Allah don Allah ina roƙon a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa chairman na kan bangaren arewacin Najeriya da shi mai tangale chairman na sarakunan PPP arewacin Najeriya, sannan sarkin musulmi a zauna mu je mu zauna mu nemi mafita. Magana yana wannan wurin a dunkule, saboda haka mu san matakin da za mu ɗauka. Idan muka dawo gaba abin da ke faruwa ta bangaren Fulani da manoma, akwai mutanen da ba su ma san ma me ake nufi, ko su Fulanin ma da waɗansu manoman da ake interview da su waɗansu ba abinci suke ci ba su ma san yadda ake nufi ba. Ana maganan ko Ladin Fulani yake to maganan Shanuhu ba haka ne, da ne shekarun ba da wuce da mu ce zaran Fulani sun taso daga Kano hanya suke bi sak. Yau ba wai lokacin da muka sani a da ba, hakan ma gaba ɗaya ba ta ƙara, ba wanda yake da wurin da zai ce gashi ya bada daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci ga su nan dai su suka takan da waɗannan wuraren a matsayin nasu. Mu biya kanmu gaskiya, kuma idan za mu iya tunawa akwai fa lokacin da yayin siyasar Najeriya suka yi tattalin inda Fulla su yi daga Najeriya har da ina Afirka, dawo Najeriya za ku shuka musu ciyayi za ku yi wane ne.
Jalla alladhi wahidu kafana ka sama mana ahadun guda sau madu kai kuka kai ake mana rabbana majidu ya ilahuna ahadun kama mana ya ilahu alma.
Haka dai, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Agai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Belgium ce ta zo ta uku a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha, bayan da a yau ta doke Ingila da ci biyu da nema a wasan fitar da na uku na gasar. Thomas Menia shi ne ya soma zurawa Belgium ɗin ƙwallo tun a minti na hudu na wasan, kafin daga bisani ana saura mintuna takwas a ƙarƙare wasan kuma Eden Hazard ya zura ƙwallo ta biyu. Wannan ne mataki mafi girma da ƙasar ta Belgium ta taɓa kaiwa a tarihin gasar cin kofin duniya. A gobe Lahadi za a fafata wasan ƙarshe ta gasar tsakanin ƙasashen Faransa da Croatia, wacce ta kasance ƙasa mafi ƙarancin yawan jama'a da ta taɓa kaiwa wasan ƙarshe ta cin kofin duniya. Hukumar ƙwallon duniya wato FIFA ta ce ita bata san wani shugaba na hukumar ƙwallon Najeriya ba idan ba Amadou Pinnick ba. Shugaban FIFA ɗin Gianni Infantino ya ce su kam Amadou Pinnick ne har yanzu suka sani a matsayin shugaban hukumar a Najeriya, kuma ƙasar za ta iya fuskantar matakin dakatarwa muddin aka cire shi ta hanyar hukuncin wata kotun ƙasar. An zaɓi Pinnick ne a matsayin shugaban hukumar shekaru huɗu da suka gabata a Warre, bayan soke wani zaɓen da aka yi wanda ya ayyana Chris Giwa a matsayin zaɓaɓɓen shugaban hukumar. Tun a wannan lokacin ne Giwa ya garzaya kotu, inda ‘yan kwanakin nan kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin da ya hambarar da Pinnick, yayin da shi kuma Giwa tuni da ya karɓe mulki a shelkotar hukumar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta bayyana tsohon kocin Napoli Maurizio Sarri a zaman sabon mai horar da ‘yan wasanta, bayan da ta raba gari da kocin ta Antonio Conte. Sarri ɗan shekaru 59 da haihuwa ya rataba hannu a kwantaragin shekaru uku a ƙungiyar ta Chelsea. Haka ma Chelsea ɗin ta kammala ɗaukan ɗan wasan ƙungiyar ta Napoli Jorginho, bayan da Manchester City ta janye daga matsayar da suka yi na sayan ɗan wasan akan kuɗi fam miliyan 50. A fagen wasan tennis kuma ‘yar ƙasar Jamus Angelique Kerber ta sami lashe babbar gasar tennis ta Wimbledon Open karon farko a tarihi, bayan da ta yi galaba a kan ‘yar ƙasar Amurka Serena Williams, wace ta taɓa lashe gasar har sau bakwai a wasan ƙarshe ta gasar ta bana. A ɓangaren maza kuma Novak Djokovic ya sami kaiwa wasan ƙarshe ta gasar ta Wimbledon, bayan da ya doke Rafael Nadal a wasan kusa da ta ƙarshe da suka kammala a yau, bayan da aka ɗage buga ta a jiya. Wannan ne karawa ta 52 da gwarzayen biyu suka yi, adadin da ya fi kowace karawa tsakanin mutane biyu a tarihin gasar. Djokovic zai buga wasan na ƙarshe ne da Kevin Anderson a gobe Lahadi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gai da Murtala. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Gobe Lahadi shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin, bayan ya kashe gwiwar abokan ƙawancen Amurka da suka haɗa da Burtaniya a taron ƙungiyar tsaro ta NATO da aka gudana a Brussels. Trump ya zargi ƙasashen Turai da fanɗarewa, ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga ƙungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗen da suke kashewa a kan harkokin tsaro ba. Aƙalla mutane shida aka kashe da suka haɗa da maharan a waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia da ke Mogadishu, bisa ga cewar shaidu. Shaidu sun ce wata mota da ke danƙare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin da ake shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar wuta tsakanin 'yan bindigar da jami'an tsaro. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga da aka yi da sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Isaac Afwerki zai yi kwana uku a ƙasar Habasha, inda zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin, ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce cikin mutunci ya sake jaddada matsayin Amurka kan tsaron kan iyaka a duk ganawarsa da shugabannin ƙasar Mexico yayin ziyarar da suka kai birnin Mexico, inda suka gana da shugaban ƙasar mai ci da kuma shugaba mai jiran gado.
Masu sauraronmu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Gira Salher Abdu da ta yi gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfila Hashim kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.